kuwa wannan hadisi sanannen hadisi ne wanda na san da yawa daga cikin mun san shi na cikin arba'un hadisi ko Imam An-Nawawi ya kawo shi a cikin jerin hadisan da ya kawo a cikin littafin sa na arba'un An-Nawawi hadisi ne da sahabin Annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi Mu'adh dan Jabal Allah kara masa yarda ya tambayi Annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi cewa ya Rasulullah fa ni labarina aikin da idan na aikata shi zai sani aljanna kuma zai yi nisan da wuta Annabi aminci sa tabbata a gare shi ya ce laqad sa'alta an azimi fa innahu la yasiru lima yassarahu Allah Annabi ya ce masa lalle kai tambaya akan wani abu mai girma aikin da zai shigar da kai aljanna ya kuma nisanta ka daga wuta wannan ba karamin aiki bane sai Annabi ya ce amma fa mai sauki ne kada ka tashi hankalinka ya Mu'adh ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya saukake masa hanyar aikin mai sauki ne to shine sai Annabi ya fara gaya masa yace ka bautata wa Allah kada ka hada shi da komai kai sallah kai azumi ya gaya masa shika shikan musulunci nan guda nawa guda biyar da ya gaya magaya masa sai ce masa ala adulluka ala abwabil khair bayan wadancan da kaji bana shiryar da kai kofofin alkhairi ba sai Annabi ya gaya masa wasu abubuwa guda biyu da sadaka da azumi Annabi ya kara ce masa ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi bana baka labari a bisa kan al'amarin ba gaba daya da kuma ginshikin al'amarin da kuma kololuwan al'amarin gaba daya bana baka labarin su ba Ma'azu ya ce a bani ya Rasulullah Annabi ya ce masa ra'sul amri kan al'amari shine musulunci sannan ginshikin al'amari kuma shine sallah sannan zirwatu sanamihi kololuwar addinin musulunci shine mai jihadi to da Annabi ya gaya masa waɗannan abubuwan gaba daya kun ji abubuwan da ya gaya masa da su sallah da azumi da menene da musulunci ma gaba daya sai ce masa ala ukhbiruka bi milaki zalika bana baka labarin abin da yake mallakar waɗannan abubuwan gaba daya ba sai ka iya kiyaye shi sannan zaka samu waɗannan abubuwan gaba daya sallarka hajjinka azuminka kalmar shahadarka jihadinka sadakarka duk abin da ka sani kana addinin musulunci da shi sai ka iya kiyaye wannan abin da Annabi ya gaya Mu'adh sannan zaka iya samun waɗannan abubuwa haka Annabi ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi milaki zalika ana baka labarin abin da yake mallakar waɗannan abubuwan gaba daya ba sai Annabi ya kai zaro harshen saka sai rike shi sai ce kuffa alaika hada sai ce kaga wannan to ka rike shi kai ta ka zantsan da shi sai ka iya control din sa sannan zaka iya control din waɗannan abubuwan gaba daya idan ka sake shi duk zai lalata maka abubuwan can gaba daya da aka lissafa a baya to shine da Annabi ya kama harshen sa ya rike ya ce ayi riko da shi a kiyaye shi shine sai Mu'adh ya wannan tambayar sai ce wa inna la mu'akhaduna ya rasulullah yanzu za a kama mu za a rike mu bima natakallamu bihi da abinda muke magana da shi zancen da muke nayo da kullun tattaunawa da muke shi ma sai an mana hisabi akai sai an kama mu to shine sai Annabi ya ga masa wannan magana sai ya ce masa sakilatka ummuka mahaifiyarka ina ma taiwabinka malamai suka ce kalimatun taqulu hal arab wala turidu ma'anaha kalma ce da larabawa sukan faɗa amma ba sa nufin ma'anarta ba wai addu'ar mu na Annabi yake Mu'adh ba a'a magana ce da larabawa sukan yi ta amma ba ma'anarta suke nufi ba akwai irin ta da yawa kamar aqra halqa ita ma larabawa suna amfani da ita irin kalmar da Annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi ya ga ɗaya daga cikin matansa ita ma kalmar ce da take nufi kamar Allah ya sa a soke mutum kun ga ba kalma ce mai daɗi ba to suna faɗa irin su ko a ce taribat ya daka duk kalmomi ne da laraba suna faɗa amma ba ainihin ma'ana suke nufi ba da Hausa kamar a ce me muna da irin wannan kalmomin da Hausa ya kamata mu samu misalin sa da Hausa domin abin ya fito a fili kalmar da Bahaushe zai faɗa amma baya nufinta nam tir tir mai tir yake nufi ba daidai bane ko to amma kamar abin da injin ya faɗa misali misali kamar idan mutun yi wani abu mutun ya ce shegewa ne astaghfirullah kaga kalmar shegewa ne menene zagi na aka ce da mutun shege a Hausa menene wannan a fassarar shege kalma mai take nufi mutumin da ba shi da uba ko wanda aka haife shi ba ta hanyar halal ba kaga ƙarshen zagi kenan mutun ya ce ma shege to amma sai kai abin bijinta so ne ce shegewa ne kaga abin da ke nufi kai ba dan halaka bane me yake nufi yawa to shine kalimatun taquluha lakin la turidu ma'anaha kalma ce da zaka fade ta baka nufin ma'anarta to irin wannan shi ma haka ne ba wai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mummuna addu'a yake akan ba addu'a yake yi ga sahabinsa Mu'adh ibn Jabal ba abinda zan nuna maka haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga Mu'adh ibn Jabal cewa ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka annabi ya ce da Mu'adh ya Mu'adh wallahi ina son ka annabi sai da ya ga masa haka sai uba ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka ina son ka sai uba Mu'adh yana ga masa kaga wanda annabi ya ce yana so kuma zai zo ya ce masa ina ma ba aife ka ba ina ba ta ambe mita to ba ka abin yake nufi ba saboda mai annabi ya ga masa haka saboda abu ne da bai kamata ya tambaya akan sa ya kamata a ce Mu'adh ya sani yanzu kai baka san cewa idan an yi magana za a yi batun hisabi akan maganar sa ba idan kai zance abin da ka faɗa baka san cewa za a yi ma hisabi akan abin da ka faɗa ba kai amma baka kyauta ba da baka san wannan kamar haka ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim illa hasa'idu al-sinatihim annabi ya ce masa to ya Mu'adh menene yake kifar da mutane a cikin wutar jahannama akan fuskokin su in ba abin da harasan su suka giggirba ba me yake sa mutun ya shiga wutar jahannama mutun ya kifa ya ci da fuskar sa zaka ce mutun ya ci da fuskar sa me ake nufi ya fadi da fuskar sa ko to me yake sa mutane su fada wutar jahannama da fuskokin su fa sai abin da harshen sa ya giggirba shine abin da harshen sa yake fada kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga Mu'adh cewa babu abin da ke kai mutane cikin wutar jahannama kamar abin da suke fada da bakunan su Allah kiyaye amin to abin da yasa mallan ya kawo wannan hadisi a nan wajen dan ka gane dukkanin mafarin sharri asalin sa harshe ne shi kansa kazafi da muke bayani akan sa kamar yadda na faɗa a baya da me mutun yake yin kazafi da harshe to sai mutun ya iya bakin sa ba wushe ya ce wai ka fara koyon mulki da baki kafin ka koya me da hannu wannan hadisi ɗin uwa Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Ibn Majah Malal Albani ya inganta shi wa fil hadisi haka nan yazo a cikin hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wannan sanan hadisi ne ko hadisin Bukhari da Muslim hadisi ne shi ma dai da aka karbo shi daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk ya kasance yana imani da Allah wal yawmil akhir yana kuma imani da ranar lahira falyaqul khairan to ya faɗa alkhairi aw liyasmut ko kuma ya ja bakin sa ya shiru babu zabi na uku idan abin da zai fito daga bakinka ba alkhairi bane to abin da yafi maka shine ka ja baki kai shiru faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-aziz Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa mabwayi yace ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun babu wani lafazi da zai furta ya faɗa na magana shiwa kenan shi dan adam kenan ko shi mutum kowa ya shiga ciki dani da kai da kowa ya shiga ciki ma yalfidhu min qawlin babu wani lafazi da zamu furta na magana da zai fita daga bakin mu lafazi ko mai kankantar sa dan aka ce lafazi a larabci akwai bambanci tsakanin al-lafzu da al-kalima akwai bambanci shi lafazi a larabci yakan iya dauka abin da ya bada ma'ana da abin da bai bada ma'ana ba amma a kalma ba a itlaqin lafazin kalma sai akan abin da yake iya bada ma'ana Allah madaukakin sarki yace ma yalfizu min qawlin duk ya afai da kalmar ma ita ma tana ɗaya daga cikin alfazul umum lafazan da idan ka ganta tana game duk abin da ya biyo bayanta da aka ce ma duk abin da mutum ya farta da harafi da kalma da jumla dukkanin su sun shiga cikin ma saboda ka kuma kankanta su kuma girman sa babu abin da mutum zai farta illa ladaihi raqibun atid fa sai a tattare da shi akwai raqibun mala'ikan dake bibiyar sa naka ce raqabahu yana bibiyar sa baya rabuwa da shi kenan daga nan aka samu muraqaba me muraqaba shine mutumin da yake bibiyar al'amarinka to mala'ikan ko da washe na tare da shi kuma atidun wanda yake halarta a wajen sa atidun shine ai yahbiruhu kulla sa'atin yana halartar sa kowanne lokaci baya fakuwa daga barin sa to wannan raqibun atidu din yan uwa siffa ce daga cikin siffofin mala'ikun da suke tattare da kai ba wai sunan mala'iku bane ina fata an fahimta kuma yadda da yawa daga cikin su ke daukar cewa raqibu da atidu sunan mala'iku ne ba sunan mala'iku bane siffofin su ne kowanne ɗaya daga cikin mala'ikun da suke tattare da mutum raqibun ne kuma atidun ne kowanne mai bibiyar sa ne kuma yana tare da shi shi ma ɗayan mai bibiyar sa ne yana tare da shi ina fata an gane saboda haka ba sunan su bane siffofin su ne Allah madaukakin sarki bayar wannan ayar ta yi kama da ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa wa inna alaikum lahafizina ko kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna alaikum lahafizina lallai akan ku masu tsaron ku wanda suke tare da ku akwai wasu masu kiyayewa kiraman masu girma ne masu karamci ne hafizina katibina masu rubutawa ne ya'lamuna suna sanin ma taf'aluna duk abin da kuke aikatawa shi yasa duk abin da muka aikata yanzu mala'ikan da ke tattare da mu ya rubuta ya sajjala abin da ake jira kawai shine ranar tashin alkiyama ta zo ya fito da littafin nan tun lokacin da ka balaga Allah madaukakin sarki ya sanya mala'ikun da suka kasance tare da kai ko ina wannan ba ta rabuwa da kai la yanfaku anka mala'ikan da baya rabuwa da kai kwata kwata shi aikin sa shine duk abin da zaka yi zai rubuta da wanda kai kai kadai da wanda kai a koye da wanda kai a cikin mutane duka yana rubutawa idan Allah madaukakin sarki ta sha alkiyamarsa za a fito da wannan rubutun na mala'ika sai a baka a ce ka karanta ba wanda zai karanta maka kai za ka karanta wannan rubutun da mala'ika yake maka Allah madaukakin sarki ce za a ce da kowanne bawa ikra kitabaka ko kafa bi nafsika yawma alayka hasiba karanta littafinka da kanka karanta saboda haka mutum zai dauka kuma ko baka iya karatu a lokacin sai ka karanta ko ka je makaranta ko baka je makaranta ba ko ka iya larabci ko baka iya larabci ba wallahi sai ka karanta mutum zai karanta ya karanta ya karanta mutum sai ga duk kankantar abu sai littafin nan ya rubuta sai ya ganshi a ciki duk kankantar abu sai ya ganshi a ciki shine mutum zai kuka yace mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa sai Allah ya ce wajadu ma amilu hadiran wala zalima rabbuka ahada mutum zai ce da kansa wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan baya kyale komai kankantar abu wala kabiratan komai ko babba illa ahsa sai ya kiyaye shi an rubuta a ciki komai kankantar abu sai mutum da kansa zai faɗi wannan lokacin da ya karanta littafin sa sai Allah ya ce wajadu ma amilu hadira mutum zai samu duk abin da ya aikata a halarce a rubuce a zayyana a cikin littafin Allah ce rana ce da wala yadhlimu rabbuka ahadan babu wanda Allah madaukakin sarki zai zalunta ba za a dauko aikin da wani ya ce naka bane ba za a yi ma a ringiza ba amma kuma ka sani abin da duk kai kuma sai ka ganshi eh ba za a toye maka wani abu ba Allah madaukakin sarki ba mu ikoncin jarabawa eh akwai matsala a wannan ranar gaskiya Allah ya kiyaye mu na'am eh ai shafe shi ake wannan dama idan mutum yayi laifi sai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa na laifin ai a littafin ma shafe shi ba ya ganshi anan ba ai ai shine gafara din abinda ake nufi da al-ghafur shine nace muku as-sitru ko sitr cewa kai din idan Allah ya gafarta maka ya goge ya sitirce ka kuma littafin ma inda aka goge din sai a mai da lada kuma a wajen Allah ke ina fata an gane inda kai laifi fa laifi kai a wajen sai Allah ya ce a goge idan a goge bazan ya zama blank ba kenan sai Allah ya ce ka abin shi blank a rubuta lada kuma a wajen yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat kenan Allah zai ce a mayar da gurbin Allah kin ya zama tolada eh Allah mun gode maka malaiti wa qala uqbah ibn amir sai daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi uqbah ibn amir al-juhani Allah kara masa yarda yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man najatu menene tsira me zan aikata ni tsira ina kubuta take ya manzon Allah shine tambayar da yi qala sai annabi yace in kana so ka kubuta take waɗannan abubuwa abu na farko amsik alayka lisanaka kun ji na farko ko ka kiyaye harshenka ka kame harshenka wai ba a ce ka kama harshenka dan ka rike shi ba dole zaka yi magana ko zaka yi sallah zaka yi zikiri zaka yi da me zaka yi da harshenka abinda ake nufi shine ka kame shi daga dukkan abin da ba shi da amfani ka kame shi daga dukkan abin da zai jawo maka matsala kada kai zagi kada ka ci mutunci kada kai gulma da shi kada kai munafunci da shi kada kai duk abin da Allah madaukakin sarki haramta maka da shi ka kame shi kenan sannan kuma sai kai abin da yake bin Allah ne da shi karatun alqur'ani salatin annabi tazbihi haylala hawqala da sauransu duk kai kai da shi ka kame shi kenan abu na farko kenan sannan annabi ya ce masa waliyasa'aka baituka sannan gidanka ya wadace ka me ake nufi da wannan shine malamai suka ce ka wadata da abinda Allah ya raba ya baka na arziki kada ka rinka hango na wani shine gidanka ya wadace ka daina kallon gidan wani kenan ko naka gidan ya wadace ka Allah madaukakin sarki ya kaddara wani yana kasanka a duniyance a samu wani kuma a saman ka yake to kalla abinda Allah madaukakin sarki ya baka sai ka gode masa idan ka tashi kana so ka gane ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka a duniyance kalla wanda yake kasanka kalla wanda kafi kalla wanda shi kai yake sha'awa a rayuwa ba haka bane duk yadda kake rena kanka ba wani wallahi kai yake sha'awa wani da gaske kai kana ta ganin cewa kai aiku to ga munan dai wallahi wani kai yake sha'awa wani da gaske dan lifadin da kake ha wani shi yake sha'awa ba haka bane shine wani ke kamar da kake ha wallahi shi yake sha'awa keke shi yake sha'awa saboda shi Allah madaukakin sarki bai sare masa ba to kada ka tsaya ka rinka kallon wanda yake saman ka ba za ka taba godewa Allah ba kullun kana kallon sai kana kallon mai kudin ungwanku mai kudin garinku mai kudin Afirka shi kake kallo eh kai kullun dangota kake kallo ba za ka godewa Allah ba mutane a duniya mutane ne irin dangote ba su da yawa hawa kalli kanka kalli wanda yake kasanka a ibada ne abota Allah sai ka kalli wanda yake saman ka wani ya fi ka sallah a cikin lokaci a cikin jama'a to kada ka yadda yi kokari ka kamo shi idan muna sallar jami'i nakan samu sallar jami'i guda uku a cikin jami'i shi kuma dubbiyar din yake samu ya za'a ina kamo shi kaga yafi ni ya za'a ina kamo shi muna yin azumi tare da shi yana yin azumin litinin da alhamis ni ma ina yi amma kuma sai na fahimci ya fara ayyamul bi guda ukun da ake na tsakiyar wata yafi ni bari in kamo shi sadaka yafi ni bari in kamo shi mu'amala mai kyau yafi ni bari in kamo shi shine abin da ya kamata wa fi zalika falyatana fasil mutanafisu inda ya kamata ai tsere kenan ai guje guje ba abin duniya ba annabi ya ce masa wal yasa'aka baituka gidanka ya isa ya ishe ka idan ka dauke wannan nasiha ta annabi zaka zauna lafiya hatta a cikin zuciyarka eh ciwon zuciya an Allah da bai kama ka ba dan ka wadata da abinda Allah madaukakin sarki ya raba ya baka shine abinda annabi ya ga Abu Huraira warda bima qasama Allah laka takun agnan nas ka yadda da abinda Allah ya raba ya baka sai kasance mafi wadatar mutane ba dukiya ce da kai mai yawa ba amma mutane sha'awa ka suke yi ka yadda da abinda Allah ya baka abu na uku wabki ala khati'atika kai kuka akan zunubinka da kuskurenka ka rinka tuno zanubanka da kuskurenka, shine malami suka ce wannan abin da ke nufi shine ishtaghil bi islahi nafsika, ka shagala wajen gyara kanka da kanka. Zunubi na nuna wani shi zan kalla, ina saba wa Allah madaukakin sarki a bangare kaza da kaza na kalla na gyara, da wani da wani da wani zanubin su ma su kalla su gyara, ba na rinka kallon na wani ba na take nawa. Idan kai haka zaka sa kanka a cikin ramin halakan da ba za ka iya fita ba. Wallahi in dai junanka irga laifin mutane ka ban naka, to za ka wayi gari naka kuma sun kewaye ka gaba ɗaya, sun dabaibaye ka, ta yadda ba za ka iya fita daga cikinsu ba. Ka bar kowa tsakaninsa da mahaliccinsa, zo kaiwa kanka da kanka hisabi. Idan aka sa ka a kabari, ba za a tambaye ka a ce yau me dame 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 wane ya aikata ba, dame 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 wane ya aikata, a'a abin da za a tambaye ka kai a kan kanka dame dame ka aikata. Dame dame Allah madaukakin sarki ce baya so kai, su za a tambaye ka. Ka shagala da abin da yake naka na kanka. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa inna aba'adan nas ila Allah alqalb alqasi, hakika mafi nesancin mutane ga Allah subhanahu wataala shine alqalb alqasi, kekasasshiyar zuciya, zuciyar da ta kekashe, ita ce zuciyar da take mafi nisa daga Allah madaukakin sarki. Duk mutumin da yake da kekasasshiyar zuciya, to wannan yayi nesa da Allah subhanahu wataala. Wannan hadisi ɗan uwa Imam Tirmidhi da Imam Ahmad suka rawaito shi, hadisi ne ingantacce. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna abghaban nas ila Allah, hakika wanda Allah madaukakin sarki ya fiki, wanda Allah baya so daga cikin mutane, alfahishu, shine mai alfasha, albadhi'u, mai kazanta harshe. In aka ce albadhi'u shine mai kazanta harshe, mai alfasha, mai maganganu na alfasha na batsa, albadhi'u kenan. Allah baya son sa, Allah baya kaunar sa. Alfahishu kuma mutumin da yake alfasha, mutumin da yake bayyana alfasha, shi ma wannan Allah madaukakin sarki baya son sa, baya kaunar sa. Allazi yatakallamu bil fuhshi wa radi'il kalam, wanda yake magana da alfasha da kuma zancen da yake mara kyau. Ar-radi' shine al-fasid, abin da yake lalatacce mara kyau. Naka ce ar-radi' min at-ta'am, lalatacce daga cikin abinci mara kyau, bara gurbi. To wanda duk maganar sa bata da kyau, wannan Allah madaukakin sarki baya son sa. Shi sa koda yaushe ake so mu rinka gyara harshen mu. Idan za ka yi magana da dan uwanka ya kasance magana ce mai dadi. Wa qulu lin-nasi husnan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al-kalimatu at-tayyiba mi sadaqa, madu da kai ne maka zance mai dadi. Wannan zancen da ne maka kawai ba kyauta na dauka na baka ba, ladan sadaka Allah zai dauka ya bani. Shi sa kasance zancen da ke tsakaninka da yan uwanka mutane zance ne mai kyau, ba zagi ba, ba cin mutunci ba, ba hantara ba, ba habaici ba, ba a'a. Allah baya san haka. Lalle Allah madaukakin sarki baya san duk mutumin da ya kasance dabi'arsa ce ko da yaushe ka ganshi dura duran ashar. Kana ganin wannan ta kai masa nasiha. Ka ga masa Allah baya san mutane irin. Bayyana maganganu marasa kyau ba tsa haka. Babu kyau. Babu kyau. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Dan uwa wannan hadisi shi ma ingantacce ne. Imam Ahmad ya fitar da shi. Imam Tirmidhi ma ya fitar da shi, sai dai da lafazin laysa al-mu'minu bil-la'an wala al-fahish al-badhi. Imam Nasiruddin Albani ya inganta shi kusan duk lafazi ɗaya ne. Malai ce wa qana wa iyyakum sharra al-sunnatina bimannihi wa karamihi innahu jawadul karim. Malai ce Allah madaukakin sarki ya tsare mu da ku gaba ɗaya daga sharrin harshen mu, bimannihi da baiwarsa, wa karamihi da karamcinsa, innahu jawabin, lallai Allah madaukakin sarki mai yawan kyauta ne, karimin kuma mai karamci ne. Anan muka kawo ƙarshen wannan babi ko kuma wannan fasali na kabira ta 21 da take bayani game da mai kazafi. Kai tsaye kuma za mu shiga alkabiratu tsaniyat wal 20, kabira ta 22. Ka kabira ta 22 yan uwa za ta yi bayani game da al-ghululu min al-ghanimati, shine gululi daga dukiyar ganima. Me gululi? Asalin kalmar galla abinda take nufi a larabci shine al-khiyanatu, shine ha'inci. Ha'inci amma ghalabatu al-istimal, yawan amfani da ita sai sa ta juye ake amfani da ita game da cuwa-cuwa ko kuma sata ko ɗaukar dukiyar ganima kafin a raba ta. Duk abin da yake dukiya ce almalul mushtaraka, dukiya ce ta tarayya tsakanin mutane da yawa, sai wani ya ɗauka ya ɓoye kafin a raba, to wannan abin da ya sunan shi gululi. Ina fata an fahimta ƴan uwa. A da abin da aka fi sani a gululi shine aje yaƙi. Idan aka je yaƙi sai a samu ganima, dukiyar da aka karɓa a wajen kafiran da aka ci riba a kansu, aka samu nasara a kansu. To idan aka zo aka tara ta, sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya raba ta ga wanda ya dace. Tunda zaka ga dukiyar ganima, Allah madaukakin sarki da kansa ya raba ta ko? Wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa ana lillahi khumsuhu wa lirrasuli zuwa ƙarshe. Haka Allah madaukakin sarki ya raba mai ganima da kansa ya bayar. Khumsi na Annabi ne da sauran mutanen gidansa. To a wannan dukiyar sai wani ga dan galala haka, sai ya dauki wani abu sai ya boye. To duk wanda ya dauki dukiyar ganima irin wannan ya boye, ba a sani bai je amfani da shi, Annabi ce ba zai shiga aljanna ba, babu shi ba shiga aljanna, sai ya shiga wata jahannama Allah madaukakin sarki ya kona shi. Yan uwa, yanzu idan aka ce gululi kuma shine dukiya ta gaba ɗaya, dukiyar gwamnati sai wani ya sata, ya ɗauka, ya sata a account ɗinsa ya ɓoye kafin a raba a ce ga nasa, to wannan shi ma abin da ya sunansa gululi. Annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba. Ina fata an fahimta. Duk ɗaya ne ba bambanci, duk gululi sunansa. Saboda haka asalin kalmar al-gululi abin da take nufi shine al-khiyanatu, ha'inci. Ka ha'inci amana, ka ɗauki abin da ba naka ba. Wa hiya min baitil mali wa min az-zaka, kaji ba? Sai mali ya ce shi gululi kuma tana kasancewa min baitil mali, daga dukiyar baitul mali. Me dukiyar baitul mali? Shine dukiyar fetur, man fetur, gangar fetur da ake haƙa a Najeriya. Mu ƴan Najeriya ne ko ba ƴan Najeriya bane? Ƴan Najeriya ne gaba ɗaya. Saboda haka wannan gangar man fetur da ake haƙa, a sayar da ita, dukkanin mu muna da haƙƙi, duk wani ɗan Najeriya yana da haƙƙi a cikinta. Ina fata an gane. To sai wani daga cikin wanda yake da iko, madafin iko a hannunsa, sai ya ɗauki wani abu sai ya sa a account ɗinsa personal, sai ya ɓoye kafin a raba a ce ga nasa. To wannan shine min baitul mali, shine baitul mali. Ya ɗauka daga baitul mali ya sa a cikin nasa account ɗin, yayi gululi. Haka nan wa min az-zakati, daga zakka. Dan da a cikin dukiyar da ake samu a tara akwai dukiyar zakka. Yadda zakka take yin kwa lokacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, Annabi yake sa abu kowanne mai kuɗin da aka san dukiyarsa ta isa fitar da zakka, karɓo zakka. Ba wai kai za ka ga dama ka ɗauko ka ba, akwai sa'i. Akwai sa'i, akwai as-su'atu, su ne masu yawo suna karɓar zakka. An aka samu sabata sa'i ai ko? An aka ce sa'i mai karɓar zakka kenan. To idan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai aka karɓi zakka aka tara ta. To wanda aka sa aikin sai wani ya ga ai ga dukiya da yawa, bare da wani abu ya ɓoye, ko ya ɗauki akuya ɗaya ko sa ɗaya ko wani abu sai ya ɗauka ya ɓoye. Wannan sunan abin da ya gululi. Malai ce qala Allahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah la yuhibbul kha'inina, lallai Allah maɗaukakin sarki baya son, baya ƙaunar maha'inta. Daga cikin maha'inta akwai wanda suke ɗaukar dukiya ta gaba ɗaya kafin a raba ta. Mutum ya ɗauka ya azurta kansa ya sa ta a cikin aljihunsa, a lokacin da mutane, miliyoyin mutane suke cikin yunwa, suke cikin fatara da talauci, da rashin aikin yi, da rashin magani a asibiti, da rashin titi mai kyau, da rashin ruwan da za su sha mai kyau a gidajensu, kai da rashin karatu ingantaccen ilimi ma. A lokacin mutum ɗaya zai sace duk dukiyar da za a ba gari ɗaya ake sa aljihunsa. Mutum ɗaya shi kaɗai, single handed, ka ji an siyasa ce naira biliyan 70
biliyan 70 shi kadai dan Allah wannan abin akwai hankali a cikin sa kuwa akwai hankali ya zaka da biliyan 70 in ka koma gida ka dauki calculator ka buga biliyan 70 ka gani ka ce biliyan 70 kullun Allah madaukakin sarki zai raya ka shekara 100 ka ce zaka rayi shekara 100 ka raba biliyan 70 sau 360 wannan adadin sau 100 ka gano zai baka kullun zaka rinka kashewa kullun ne zaka rinka ci in ka je gida da Allah ka gada ka gani kudi ne da wallahi baka iya sinye baka iya sinye a rana ɗaya ba da kai da jikokinka da jikokinka duk za ku iya ci amma mutum ɗaya ne fa yasa ta wannan ba mutum ɗaya ne a lokacin da duk waɗannan abubuwan da na faɗa kuma suna faruwa a ƙasar da yake rayuwa kuma a cikin su yake yana gani kuma mutane suna mutuwa da yunwa kaga an ce wani cutar yunwa ta same shi a garin da ake satar biliyan 70 babu hankali a cikin wannan al'amarin shi sa wata daga cikin jami'ar hukumar FCC take cewa shugabannin ƙasar nan ba su da hankali ita ma kamar ta dandana tace ba su da hankali a rinka duba kwalwarsu wallahi tana da gaskiya abin akwai alamar rashin hankali a cikin sa me mutum yake nema a duniya ne a matsayinka na mutum ne kake nema a duniya in ka samu rufin asirin da zaka ci ka sha da inda zaka kwanta da motar da zaka hau da yan kuɗi a bankin ka ba su ishe ka ba ta Allah ba su ishe ka ba sun ishe ka amma sai ka rasa me mutum zai da irin waɗannan kuɗaɗe haka ko dan ba ni da su ne nake ganin haka ban sani ba amma wallahi sai nake gani kamar akwai rashin hankali a ciki Allah ya shirye da mu gaba ɗaya da mu da su wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace وما كان لنبي ان يغل باي داتي غا wannan annabi da gaskiyan annaban Allah ba yayi gululi wannan maganar Allah madaukakin sarki yake fada wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a yakin badar a an samu ganima daga cikin duke quraishawa to akwai wani abu mai tsada daga cikin dukiyar ganimar da aka nema aka rasa to da ka sai wasu daga cikin sabai suke cewa ko manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauka zai amfani da shi kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa suke cewa ko annabi ya dauka zai amfani da shi sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan ayat cewa ma kana li nabiyyin ayyuhulla kwata-kwata ko kusa bai dace wani annabi daga cikin annabawan Allah a ce yayi gululi ba ya dauki wani abu ya sa a cikin rabansa ko a cikin aljihunsa kafin a raba Allah ya ce wannan ba ɗabi'a annabi ce annabi bai dace haka ba ma'ana Allah ya wanke annabinsa kenan sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce may yaghlul wanda ko di ya gululi ya ati bima ghalla yawm alqiyama zai zo da abin nan da ya sa tana tashin alqiyama wannan magana Allah ce subhanahu wataala duk abin da mutum ya dauka a cikin dukiya ta gaba daya ya bawa kansa da shi sai ya zo da wannan abin ran tashin alkiyama yanzu ka ga mutumin da ya saci biliyan 70 ai ai ya dauka su da Allah kuma fa bar ku ji wallahi sai ya zo da su na yi rantsuwa ko wallahi sai ya zo da su wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawm alqiyama bar mu karanta wannan hadisi zan ƙara tabbatar da abin da na gaya muku wa fi sahihi muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala hadisi yazo a cikin sahihi muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata yawmin annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi a cikin wata rana فذكر الغلول يا امبتي غلولي ساعه الدوكيا كافن اربا النبي امبتي تا فعظمه وعظم امره النبي يجرم مشان غلولي يجرم ملمرن غلولي النبي يتصور ده سابي اكن سا يتي وني ببان الامري ني ده يكي كفر ده متين يا هلكت ده شي مسنه بين شيغا وتا شي ني فعظمه النبي يجرم الامرن سا ثم قال سنه النبي اراد امنتي تصار ثبتا غري شي يتي la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rugha yaqulu ya rasulallah aghithni annabi ce la ulfiyanna kada ɗaya daga cikin ku ya sake na same shi yaji'u yawmal qiyamati yazo ranar tashin alkiyama ala raqabatihi ba'irun aka fadarsa akwai raqumi yana dauke da raqumi a filin tashin alkiyama za ku ga mutane da raquma kuwa zai zo da raqumi filin tashin kiyama inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu rugha raqumin yana kukan raqumi shine rugha irin kukan da raqumi yake yi yana kuka kowa yana ji a filin tashin alkiyama yaqulu yace ya rasulullah ya manzon Allah agisni ka ce make ni ka agaje ni ya manzon Allah annabi yace faqulu sai in ce da shi la amliku laka minallahi shay'an babu abinda zan iya mallaka maka a yau bazan iya ce tanka ba bazan iya kwatarka daga hannun Allah subhanahu wataala ka ga mun idan manzon Allah bai ce take a filin tashin kiyama ba wa zai ce take kira da amince tsara tabbata a gare shi to ga abin da yace zai fada duk wanda ya saci dukiyar mutane yace zai zo da raqumi a kafadar sa yace annabi ka taimake ni a agaza mun ina cikin wani hali annabi yace zan kalle shi in ce la amliku laka shay'an babu abin da zan iya mallaka maka yau ba cetan da zan iya maka inda ya kasance to na Allah ne kenan ceto gaba ɗayan sa na Allah ne sai wanda Allah ya ga dama yake ba ceto sannan sai wanda Allah ya ga dama kuma zai ba da dama a cece su to daga cikin wanda ba a cetan su akwai wa akwai mai sata dukiyar mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ad ablagtuka na riga na isan maka sata dukiyar mutane babu kyau gululi babu kyau kai to yanzu babu ni ba ka yi can annabi ya kori mutum sannan annabi ya ƙara cewa la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi farsul lahu hamhamatun fayaqul kada ɗayan ku ya sake na same shi ya zo filin tashin alkiyama aka fadarsa da doki ya dauko doki aka fadarsa lahu hamhamatun doki yana haniniya yana kuka irin na doki fayaqulu wannan mutumin ya ce mun ya rasulullah ya manzon Allah ajifni agaje ni taimake ni ya annabi faqulu sai in ce masa la amliku laka minallahi shay'an qad ablagtuka ba abinda zan iya mallaka maka na riga na isan maka da sakon Allah kada ka ci dukiyar mutane kada ka gululi baka ji ba yanzu ba abinda zan iya maka la ulfiyanna ahadukum yaju'u yawmal qiyamati ala raqabatihi shatun laha faga yaqulu ya rasulullahi aghithni faqulu la amliku laka min Allah shay'an qad ablagtuka annabi ce kada ɗayan daga cikin ku ya sake na same shi yazo filin tashin alkiyama da kananan dabbobi raguna ko awaki ko tumaki aka fada sa dauke yace min ka taimake ni ya rasulullah ni kuma sai in ce masa babu abinda zan iya mallaka maka na riga na isan maka la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi nafsun laha siyah فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك من الله شيئا قد أبلغتك النبي يتي كدا إنسان إيه دقا تشنكو يا زو في لنتاشن القيامة أكافأت سأقوي نفس الرم متن يا كش متن كو يا زبد جنم متن لها سياح متن ينا كوكا إرن متالي شيني صوت الإنسان متن ينا إيهو إرن متن أكافأت سأ يتي يا رسول الله كتيمكيني كأغجيني annabi yace zan ce masa babu abin da zan iya amfana maka dan na riga na isan maka la ulfiyanna ahadukum yawmal qiyamati ala raqabatihi riqa'un yakhfiqu kada mutun ya sake yazo ranar tashin alkiyama akan kafadarsa akwai riqa akwai tufafi kaya ya saci kaya kenan afiyab shine riqa yakhfiqu ay tatribu yana motsi tufafin yana motsi akan kafadarsa eh an zubgo masa kaya haka kashi nan kamar yadi 200 ko 300 haka haka fada shi kadai abinda ya iba na mutane fa yaqulu ya ce ya rasulullah aghithni ya manzon Allah ka taimake ni
fa'ulu annabi ya ce zan ce da shi la amliku laka minallahi shay'an babu abin da zan iya amfana maka la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi samitun annabi ya ce kada ɗayan ku ya zo filin tashin alqiyama a kafadarsa akwai samitun me samitun dinare da azurfa su ne samitun ba sa magana aiko yawa kamar ka ce dala naira annabi ya ce kada ka zo filin tashin alqiyama a kafadarka akwai dala akwai naira ashe kun ga kwanda suka kowa nan naira wanda suka sata ko shi sa kwantar da hankalin ku ku dai ku yi aikin kirki kawai Allah kuwa za ku sha kalorin tashin alqiyama ware da gaske eh matsalar dai kawai kai ma kai aikin kirki ne kawai eh kanka je kai ma kana ta kanka ji ma yana ta kansa kaga waje kallo wani kenan yawa kai aikin kirki ware da gaske duk zaluntun da ya maka duk zaluntun da suka yi mana gaba daya wallahi sai Allah ya saka mana wallahi sai Allah ya saka mana talaka mutun ya kwantar da hankalinsa duk abin da suka sata ya zo da shi a gafada su mana kallo ba wanda zamu taimaka wa insha Allah ta'ala fa yaqulu ya rasulullah annabi ya ce ya mutumin yace ya manzon Allah a gisni a taimake ni fa qulu sai annabi ya ce da shi la amliku laka min Allah shay'an babu abin da zan iya amfana maka babu abin da zan mallaka maka kad ablaktuka na riga na isan maka dan uwa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi ne ingantacce ba shi da kowace irin kura saboda haka wannan hadisi kadai ya isa duk wani wanda akwai haƙƙin mutane a hannunsa ya shiga taitayensa idan ya san wannan hadisi babu abin da yake mafi matsala dan uwa kamar ka ci haƙƙin mutane a gaban Allah ranar tashin kiyama wallahi duk wani laifi da ka sani tsakaninka da Allah madaukakin sarki mai sauki ne amma ka ci haƙƙin mutane akwai matsala ka'ida ce da Allah madaukakin sarki ya gindaya wa kansa baya gafarta zanubin wani da ya ci akan wani sai wancan din ya gafarta masa wai zai gafarta maka ran tashin alqiyama kowa ta kansa yake kowa nema yake abin da zai tsira to mutumin da ya ci duke mutane ka kaddara idan akwai nauyin mutum miliyan 200 akan ka kowa yana neman haƙƙinsa akan ka kai ko mutum 10,000 ne yake da su da Allah ko kansila ne kai ko kansila ne kai akwai haƙƙin duk mutanen mazabarka akan ka akwai to yanzu duk mutanen mazabarka su sai ka ba su haƙƙinsu dan Allah ya zaka haka kuma za a maka wa wasan ayyukan ka kana ji kana gani sallolinka da azumin ka da dauka a basu to kuma mutanen masallacin za su iya cinye abin da kai ne idan aka dauki sallolin mutum da azuminsa da kazadinsa za a biya ko iya mutanen masallacin nan za su cinye ne za su cinye ba to kuma duk da haka ba za a rabu da mutum ba za a ce kowa kwantar da hankalinsa ba kowa sai ya biya wala yazlimu rabbuka ahada sai a ce kowa kawo laifinsa kuma kowa ya bashi da laifi a cikin mu sai kowa ya kawo haka za a yi ta ɗiba wani a ɗebi tatarsa wani a ɗebi shan giyarsa wani a ɗebi zinarsa wani a ɗebi kaza a zubga mutum shi kuma haka za a ja mutum a kai shi wutar jahannama Allah ya kiyaye mu duk mutumin da haƙƙin mutane ya shiga hannunsa kai kokari ka bar shi lami lafiya mal yace qawluhu fadinsa ala raqabatihi akan kafadarsa haka ne ko riqa'un taqfiqu ay thiyabun wa qumash yana nufin tufafi da kayan sawa qawluhu fadinsa ala raqabatihi samitun akan kafadarsa zai zo da samit yace ay min zahabin aw fidda shine dinari ko azurfa faman akhadha shay'an min hadhihi al-anwa' al-madhkura wanda duk ya dauki wani daga cikin waɗannan abubuwan da muka ambata minal ganimati daga cikin dukiyar ganima qabla an tuqsama kafin a raba ta bainal ghanimina tsakanin waɗanda suke da haƙi a cikin ganimar aw min baitil mali ko kuma daga dukiyar baitil mali dukiyar mutane ta gaba daya bi ghairi iznil imam ba tare da izinin shugaba na gaba daya ba aw min zakati ko daga zakka allati tujma'u lil fuqara wata ake tattarawa dan talakawa jaa yawmal qiyamati duk wanda ya dauki wannan zai zo ranar tashin alqiyama hamilatun ala raqbati yana mai dauke da ita akan kafadinsa kama ذكر الله تعالى في القرآن كما يدى الله من أكين سركي أنبتا أتنى القرآن يسمي ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة وأنت بك يغلولي سيزود أبن دي يغلولي دي شي رانر تاشن القيامة حديثنا أرشد رامد أكتا أكنسا ناسو مربا باب بيني dan sati mai zuwa muke karatu zamu hutu insha Allah ta'ala yawa ina so mu je karshen babu wali qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan saboda fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace addul khayta wal mikhyat addul khayta wal mikhyata wa iyyakum wal ghulul fa innahu 'arun ala sahibi yawm al qiyamah annabi yace addul khayta ku ba da abin da ke kanku na amana gwargwadon abin da ya shafi zare wal mikhyata ko kuma allura zare ko allura me fi su kankanta me zakai da zare me zakai da allura annabi sai idan an baka amana ran abu da ta kai gwargwadon kima zare ko allura kai kokari ka ba da ita ga wanda aka bayar din ka ba masa haƙi haƙin su wa iyyakum wal gulul annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ahirin ku da yin gululi فإنه عار saboda shi gululi abune da zai jawo ma'abocinsa jin kunya to zarci ne kaskanci ne ala sahibihi abi sama abocinsa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama yan uwa wannan hadisi ya faru lokacin da aka dawo daga yaqin hunayn kun san yaqin hunayn annabi yayi shi ne bayan ya fito daga fatuhu makka a shekara ta 8 bayan hijira annabi ya fito da sababbin musulunci akwai larabawan kauye da suka shiga musulunci sababbi to an je an yakin hunayn kuma an samu nasara saboda ka an samu ganima da yawa sai wasu daga cikin waɗannan sababbin musulunta suka rinka bin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah a daure a dan bamu daga ganiman nan a daure a bamu daga abin da Allah madaukakin sarki ya bamu ya kasance suna bin annabi har sai da suka kai shi kusa da wata bishiya a inda suke tafiya kuma akwai bishiyoyin magarya da yawa a wajen kusan bishiyar magarya kuma bai da ita tsaya ce sai da suka takura annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan sai haɗu da wannan bishiyar ta kaya wata tsaya ta rike masa mayafinsa annabi yana ja sai wannan kayar ta ja mayafin annabi sai ta ɗauki mayafin shi ne sai annabi ya ce musu ruddu alayya rida'i ku dawo min da mayafina sai ya ce musu law afa Allahu alaikum misla samarati tuhama yace wallahi da Allah zai ba ku ganima kwatankwacin bishiyoyin magariyar tihama tihama shine duk yankin larabawa duk yankin larabawa bishiyoyin da suke ciki duk Allah zai mai muku da su ya zanto ganima naku ne annabi yace laqasamtuhu alaikum yace wallahi da din na raba muku ko guda ɗaya ba zan dauka ba thumma la tajiduni bakhilan wala jubanan wala kazzaban annabi yace ba za ku taba samu na a matsayin marowaci ba ko makaryaci ko rago yace duk abinda kuke abinda yake naku ne zan dauka na baku sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ya faɗi wannan maganar a cikin hadis yace kun ga duk abinda yake kanku ku dauka ku bayar ko da zare ne ko da allura ce sannan ne muku gargadi da yin abinda yake na gululi yace saboda gululi ma abocinsa zai haɗu da kaskanci ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya tsare mu za mu dakata nan insha Allah ta'ala ɗan uwa sai sati mai zuwa sai mu tsura daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah akwai ɗan uwa mallan yaya hukuma wanda tare da shi muke karatu anan an masa aiki na ido yace da Allah ya uwa sashi a cikin addu'o'in sa na alkhairi Allah ya bashi lafiya Allah ya sa kuma an yi aikin asa dan marasa lafiya ma Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi